Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da ma mita 41. Ana iya kuma kama mu a can birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka zalika za a iya jin mu ta Facebook Live kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 18 ga watan Mayun shekarar 2017 ita zamu yi. Shin sansanonin ƴan gudun hijira a Najeriya suna samun lafiyar matakin farko? A nawa ganin kamata ya gwamnatin Najeriya ta tura manyan likitoci zuwa sansanin ƴan gudun hijira musamman a yankin Arewa maso gabashin Najeriya.
Gaskiya kula da lafiyar al'umma dake sansanin gudun hijira abu ne wanda ya kamata gwamnati ta maida hankali akai ainin duba da yadda cututtuka ke addabar kananan yaran dake wannan sansani.
To sai kuma karshen tattaunawar hirar da abokin aikin Muhammad Lalo yayi da wani mai bincike akan maganan maganin cutar sankara wato Mubarak.
Akwai sababbin gwaje-gwaje da yanzu suka fito ko a wannan taron da akwai kungiyar bincike wanda su suka samu award na bincike mafi tasiri a wannan karni wanda sun yi fito da wani tsari na liquid biopsy wanda kawai kowane yanki na jiki za a iya dauka wanda ruwa ne ko jini ko ruwan jiki ko waye wanda za a iya ko duba a ga ko akwai wasu abin da suke yawo wanda suke ta circulating DNA
kamar mu a can gida a wani mataki muke.
Bayan mun karanto amsoshinku game da tambayar mu ta yau, zamu tattauna da Dr. Ahmad Gana, ɗaya daga ma'aikatan cibiyoyin kula da lafiya matakin farko a Najeriya.
To Safinatu, a can Najeriya dai da wasu kasashen ma da ke makwabtaka da mu akwai maganan nan da ya fa kar amanta ta cutar nan ta sankarau wadda ta kashe mutane, ta illata wasu kuma tana dan yaduwa fa nan da can wanda kuma ana ta kokarin shawo kan abun, amma duk da haka dai alhamdulillah ana dan samun sauki, amma duk da haka an ce kula da kaya
yafi magani, rigakafi yafi magani,
yafi magani haka yake.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing, wato haɗa baki da baki, ko kuma an haɗa cokali a ciwon ya shiga wani ko ɗan straw da ake shan ruwa. Wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi ne, na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya yi cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shi ne, ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shi ne, ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma watakila samun abinci mai tsafta, ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara su ba. Ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa, watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin abin da ya tari to ina jin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura daga kafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta sankarau Allah ya sa mu dace
to sai mu ce da fatan za a lura sosai kuma a kiyaye din maganganun da likitoci za su yi to kafin mu shiga cikin maganar lafiya a sansanonin yan gudun hijira musamman a matakin farko da yawanci zaka ji ana ta magana ko kuje ana magana a wasu rara amma ba a yi magana ko kuma yanda ya kamata na maganar sansanonin yan gudun hijira ba ga karshen tattaunawar abokin aikin mu Muhammad Lalo tare da wani mai binciken kimiyyar magungunan cutar daji wato Mubarak Liman labaran wanda yazo nan Amurka kuma ya kawo mana ziyara a lokacin
kamar akwai wani lokaci da mutum zai iya zuwa ya ji a guda shi a gani ko yana da alamun wannan cuta har ya dauki matakin gaggawa ko ku dai ita ba a iya mata irin wannan kamar da ake masa wannan cuta
kware da gaske ita ce ma cutar da su masu bincike likitoci suka fi ba kike ba da matakar kwarin guya na cewa mutane su yi kokari a dinga gwada su akai akai saboda ita wannan musamman mutanen wanda dangin su akwai wani wanda ya taba kamuwa da irin wannan cutar
gadoli
saboda ita cuta ce da tana bin gado eh kaman tana bin gado in kaman mutum mahaifin shi ko mahaifiyarsa ko kawunsa ta taba kamu ko ya taba yin kamuwa da cutar kansa ko ya mutu daga cutar kansa to dam yuwar ya samu wannan cutar ya fiyewa ga wanda shi bai da irin wannan abin
a cikin su
tsatsan shi ko dangin sa to irin wannan mutana ba da shawarwarin akai akai musamman idan lokacin da shekaru suka yawaita ana samun ta kananan yara musamman kaman ta jini da sauransu cuta ce wanda idan an gano ta da wuri ko an gano yuwar ta da wuri to akwai yuwar samun maganin ta yawa da wuri ko ta hanyar ayi aiki a cire ko kuma akwai magunguna da za a iya bawa shi wanda yake da samu waraka amma idan lokacin da ta kai mataki kaman dan tana da mataki kaman akwai mataki na farko kaman shine initiation akwai mataki na biyu kaman progression akwai mataki na uku kuma wanda already ta riga ta zama advanced stage cancer
sai ta kai wani
metastasis to wannan mataki na uku anan matakin ne yana wuya kowa asibitoci daga likitoci suka iya ga ma shi ɗan uwan majinyanci cewa to sai dai a ci gaba dai da addu'a kuma za mu ci war kokari mu ma ta bangaren mu sai da abu ne mai wuyar shawo kai saboda abu ne wanda ya riga da ya bazu a cikin jiki amma wannan mataki na biyu da mataki na daya yawanci akwai magunguna kuma akwai aiki da za a iya gudanarwa ko na operation ko na abu su dole wanda mutum ya samu likitoci wanda suke kwararru a wannan fannin da su iya ba shi shawarwarin da ya dace kwarai akwai gwaje-gwaje daban-daban da dama da
kaman wannan gwaji yana da tsada a can misali Najeriya da su yankin Niger Ghana da sauran yankunan mu
eh to gaskiya wannan shine abin da ya kani ba wai kawai tsada ba a saboda yanayin yadda bincike ke tafiya kai ta cutar kansa tana cikin cututtukan da su kansa anan turai kaman yanzu ne ake samun kaman gagarumin nasara akan bincike akan su da sauransu so yawancin gwaje-gwajen da muke da su ma yanzu ka a can gida Afrika bayan wannan hataran da na halatta da kuma wasu karance-karance ne zaka ga gwaje-gwaje ne ma wanda kaman sun zama tsohon yayi a yanzu mu a can yankunan mu gwaje-gwajen da muke su kamar sun zama tsohon yayi yawa akwai sababbin gwaje-gwaje da yanzu suka fito wanda suna da precision kaman suna da
sun fi takaita
ya gano abin da wuri yawa na gano abin da wuri kuma bayan wannan yawancin kaman wasu gwaje-gwajen kaman na kaman ita cutar wannan hanji abinda ake gwaji kaman colonoscopy ne wanda da a sa mutum wani abu ne ta dubure shi zuwa cikin hanjin wanda abu ne wanda yawancin mutane ba za su so irin wannan gwajin ba akwai gwaje-gwaje wanda yanzu kaman ko a wannan taron da akwai kungiyar bincike wanda su suka samu award na bincike mafi tasiri a wannan karni wanda sun yi fito da wani tsari na liquid biopsy wanda kawai kowane yanki na jiki za a iya dauka wanda ruwa ne ko jini ko ruwan jiki ko waye wanda za a iya duba a ga ko akwai wasu abin da suke yawo wanda suke kira circulating DNA
kaman mu a can gida wani mataki muke
eh gaskiya mu a gida na giya ma ko shi wannan colonoscopy da misali na giya ma ba kowane asibitoci bane suke da shi amma shine dai muna har yanzu muna matakai
na irin
eh to yana da dan tsada gaskiya kuma yawanci kamar da ka sani mu a can Afrika muna da matsaloli na rashin in an samu abu ma ba a mai da hankali wajen kula da shi da kuma sa mutane je su course da training akai akai akan abun nan don kuma da samu sababbin yayi saboda an yi abiyau za ka wata shekara za a ƙara yin wani wanda yafi shi ingaci wata shekara to mu kuma ga karshen ta ga abin da aka yi tun 1990 ne still ake ta manage da shi ake ta fama ake waya da sauransu ba wai wani tsada yake da shi wanda ba za a iya banda exact kudin shi amma dai ba wai wani tsada yake da shi wanda wai wanda yafi karfin gwamnatocin mu kuwa busurocin mu magana ce dai kawai ta rashin maida hankali gaskiya na jamo na gwamnatocin mu da sauransu na irin nemo irin wannan abubuwan.
To bari dan mai da kai wannan taro da kuka zo. Yanzu an kammala wannan taro, an kwashe kusan kwanaki 4 zuwa 5 ana yi. Kamar kuma na san kasashe da dama sun zo wannan taro, an ta gayyato kamar da aka gayyato ku. Kamar an cimo wata matsaya ne a wannan ƙarshen taro kuku dai an kuma sa wani lokaci da za a sake haduwa nan gaba.
Eh ai da mun shi wannan taro na wannan kungiya a taron nan da suke dukka shi wannan shine babban taron su wanda duk shekara wannan suke yin shi kamar yanzu na wani wata shekara za a yi a Chicago ne to amma bayan wannan sukan yi kananan tarurruka har ma a Africa kamar a bara sun yi taro a South Africa da kuma wasu kananan tarurruka da a Asia da kuma dai a nan su wasu state amma wannan shine dai kamar babban taro da kusan kowa wanda yake ya kai wani a wani bincike na cutar kansa yakan zo kuma akan gabatar da sababbin bincike da aka yi akan cutar kansa da sababbin matakai na magani ko na kiyayewa na cutar kansa da sauransu. So da haka abu ne wanda za a ci gaba da yi ba wai kamar wannan ne na ƙarshe ba kuma muhimmomin gaskiya matsayi kamar ne da baka wannan misali wannan sabon gwaji da aka fito da shi na wannan liquid biopsy din kamar milestone amike aka kalle shi a gagarin mun nasara ne a ita binciken cutar kansa saboda bincike ne wanda yake yana da sauki tunda jini ne za a duba ba wai sai an mutum wani abu ko an soka mai wani abu ko so yana kuma yana bada damar a duba abin nan a the genomic har DNA din za a je a duba ga circulating DNA din so to akwai wannan irin kamar nasarorin akwai nasarori da aka samu na wasu magunguna da su kungiyar lafiya da magunguna ta nan Amurka suka riga da suka bawa kamar suka bawa bisa satin cewa a fara gwada su akan a fara bawa marasa lafiya wanda da su wannan magungunan suna kan mataki ne na gwaji a asibitoci to yanzu kuma an tabbatar cewa suna da tasiri za a iya amfani da su to akwai wannan matakin da aka cimma akwai kuma dai wannan matakin dai da na giya ma kamar wanda mu bincike muke kai da cewa lalle a ta'azzar a tsananta wa mutane cewa na farko su fahimci ma ita cutar kansa wato cancer education su gane cutar su gane yaya me yake kawo ta su gane kuma yaya za su iya kiyaye kansu daga wannan samun wannan cutar kuma su gane yaya za su iya gwaje kansu da saboda wannan cutar kuma su nemi magani dan saboda a rage a matakin farko yawan waɗanda suke kamuwa da da cutar su wanda suka kira kamar preventive medicine su wannan shine yana da cin abu na uku wanda aka cimma matsaya sosai akan da cewa lalle za a sa kaimi su kungiyoyi masu zaman kansu da su masu da gwamnatoci da asibitoci za su gudanar da tarurruka da gangami da dama a nan Amurka don su ƙara wayar da kan mutane akan ita cutar da kuma matakai da za su iya ɗauka wajen kiyaye kansu da kamar cutar wanda ya haɗa da wannan magana abincicika yanayin rayuwa da zamantakewa kamar daina shan taba da su daina shan giya da yawanta motsa jiki da sauransu.
To Mubarak, wannan taro naku ya gudana ne a daidai lokacin da gwamnatin Amurka wannan sabon gwamnati ta shigo take shirin rage irin yadda adadin kuɗaɗen take bayar wani tallafi domin gudanar da wasu ayyuka a bangaren kiwon lafiya ga kasashe masu tasowa musamman kamar namun Afirka ƙarƙashin hukumar nan ta USAID mai tallafawa kasashe masu tasowa. Wani irin tasiri rage waɗannan kuɗaɗe daga nan gwamnatin Amurka zai yi ga kasashen mu na Afirka a fannin kiwon lafiya?
Gaskiya a takeicen wannan ma yana da na manta ne da cin makalloli da abuwa da aka tattauna sosai a wannan taro, ba kawai ga ita kamar USAID ba, akwai ta ainihin hukumar lafiya ma ta ita nan Afirka, NIH, wato National Institute of Health ta nan Amurka, wanda a ƙarƙashin ta ita hukumar National Cancer Institute take, wanda take bincike akan su ta kansa da kuma wasu daban da wasu ciwuka da sauran, wanda take kaman a ce hukumar lafiya ne ta Amurka. Su kansu ba an samu wannan abin da cewa ita wannan gwamnatin tana kokarin ta yage ta yanke budget din su da wajen kashi 40 daga cikin 100, wanda alhali wancan gwamnatin da ta gabata ma ƙara musu budget din ta da sauran su, kuma wannan kudaden kasafin kuɗi da ake ba su shine ke ba su damar ci gaba da gudanar da irin wannan bincike a matakai daban-daban a nan Amurka. Da kuma ma mu kan wasu kamar yanzu wannan gayyatar da aka yi mun da zuwan da ne wannan irin wannan kudaden su ne suka taimaka na iya zuwa na gabatar da wannan binciken, kuma akwai damammaki wanda mutanen da suke bincike a can Africa suke samu da Asia dan su nemi kudade na tallafin bincike ko na haɗin binciken haɗin gwiwa da sunan Amurka, wanda iya matukar taimaka wajen gano ciwuka da samar da magunguna wanda suke da tasiri da sauransu. So tabbas wannan mataki na gwamnatin abuwa ne wanda mutane da yawa a gun taron ba su na'am da shi ba, kuma duka kusan taron yayi alwadai an yi tar da wannan mataki, har ma akwai kaman dan karamin gangami da muka daddaga kaman tutuci
na
kai kwalaye na ban yadda ba da wannan su manyan kungiyoyi suka ce su gabatar a ita majalisar dokoki.
To amma kudin Amurka ne baka ganin suna da damu su ce ba za su bada kudin su ba?
Eh to ai kudin Amurka ne, to amma kuma waɗanda suke cin su ma ba su yadda ba, suke so a bar ayan Amurka ne. Yawancin wannan kungiyar ta bincike yan Amurka ba ma wai ta duniya ba, amma dai akwai mambobi da yawa daga sashe daban-daban. Abinda nake nufi shine a dai inda muka yi taron da yawancin waɗanda muka yi taro da su, yawaitan waɗanda suke wurin suna ganin abu ne wanda kaman ba wai mataki bane wanda aka nemi ra'ayin Amurkawan, mataki ne wanda ita gwamnati ce kawai ta ga kashin kanta ta dauki wannan mata, kuma shi yasa suka ga cewa suna so su kai wannan matakin zuwa majalisar dokoki dan su kalubanci wannan wannan matsayin na gwamnatin.
To amma kuma ai wasu suna ganin kamar akwai sakaci a bangaren su gwamnatocin mu na Afirka da suke dogaro kacokan da irin waɗannan kuɗaɗen tallafi.
Eh gaskiya akwai wannan tabbas, idan ka duba in kana irin nan kaman kasashe na Abuja zaka ji takeici yana kama kamar matuƙa sosai. Akwai abubuwa da dama wanda ba ma buƙatar da sai an taimaka mana akai lalacewar mu ko talaucin namu bai kai a ce sai mun jira an yi mana wannan abin ba, kuma su anan zaka ga nade dai mutanen da suke tara kudin nan da haraji da sauransu, kuma ake dauka ake mutane aikace kuma har mu ake tallafa mana da shi. Mu a yayin a can za a samu abubuwan daga ma ma'adanai da sauransu, amma kuma mutum dai ko mutum bi sai su yi babake da su kwashe wannan kudin su yi sama da fadi da shi, wanda ba zai amfani kowa ba, ba zai amfani wasu mutane ba, kuma mu dawo muna kaman bara daga waɗannan ƙasashe wanda suke kaman su sun samu ci gaba da sauransu. Tabbas akwai sakaci, akwai kuma rashin maida hankali, akwai kuma rashin kishi a tattare da mu wanda ya samu da mu akan wannan mataki mai takaici gaskiya.
Mun tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter game da yadda kuke kallon maganar lafiya a sansanonin ƴan gudun hijira a Najeriya. Sakon farko daga Umar Adamu Katagum yace salamu masu gabatar da shirin yau da gobe. A nawa ganin kamata yi gwamnatin Najeriya ta tura manyan likitoci zuwa sansanin ƴan gudun hijira, musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda aka yi imani cewa nan ne matattarar ƴan ta'adda. Da fatan shawara ta za ta yi aiki.
Sai kuma sakon Abubakar Ibrahim Ololo Kurna yace gaskiya kula da lafiyar al'umma da ke sansanin gudun hijira abu ne wanda ya kamata gwamnati ta maida hankali akai ainin, duba da yadda cututtuka ke addabar kananan yaran da ke wannan sansanin.
gani.
Sai Sani Dahiru Tudun Iya ya ce, hakika yau da gobe kullun akan ce mana ana taimaka musu da magani, amma kuma muna ji kullun su ƴan gudun hijiran suna kokawa akan rashin magani har da abinci ma.
Philip Yakubu kuwa cewa yi ana wara'ayin VOA ya kamata likitoci su taimaka sosai wajen duba lafiyan ƴan gudun hijira domin wannan abin da ya same su ba san su bane.
Sai Muhammad Silagarin Rijiya yace yau da gobe hakika gaskiya koda ta kare ne to ya kamata a bashi kayan sa. Na faɗa haka ne ganin yadda kungiyoyi da ma gwamnatocin jahohi da na tarayya suke kokari wajen ganin sun kyautata harkokin kiwon lafiya a sansanonin ƴan gudun hijira musamman ma a nan yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya. Don haka mun ga ayyukan da suke yi kuma muna yaba musu. Daga ƙarshe ina kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa waɗannan bayan Allah da kayayyakin abinci.
Umar Jawai ce hakika al'ummar da suka tsinci kansu a sansanin ƴan gudun hijira suna matukar buƙatar samun kulawa ta musamman a fannin lafiyar su. Ganin yadda wurin yake na kazo nazo, saboda haka dole ne za a cakuɗu wuri ɗaya wanda a sanadiyar hakan wannan zai iya harba wa wancan cuta. To a gaskiya suna buƙatar samun kyakkyawar kulawa a fannin lafiya. Allah Ubangiji dai yayi mana tsari da duk wani abin da zai sa mutum yin gudun hijira ba tare da shiri ba. Amin.
Sai barista Idris Muhammad da Maturu yace yau da gobe ai wannan batu a fili yake, domin gaskiya ƴan gudun hijira na cikin yanayi mai kyau duba da yadda kungiyoyi na ciki da waje ke ta faman taimaka musu.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace fatan alkhairi gare ku masu shirin yau da gobe, ku tashi lafiya.
Comrade Abdullahi Mansur Dutse yace yau da gobe kuna burge ni, kun zama komai da ruwanku ta yadda kuke ƙara ilmantar da al'umma a kowane lokaci, dama haka aikin ƴan jarida ya gada.
Kabir Nasiru Shehu yace yau da gobe maganar kula da lafiya ga ƴan gudun hijira ba a cewa gwamnati bata komai, amma akwai kin gaskiya ga jami'an masu kula da rashin lafiyar su duba ga yanda ƴan gudun hijirar suke kokawa.
Sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa yace salam yau da gobe, a gani na kula da lafiya a sansanin gudun ƴan hijira ba yabo ba fallasa, sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Muhammad Musa Dambam yace hashtag yau da gobe, ina kuwa maganar kula da lafiya a sansanonin ƴan gudun hijira wannan zancen kanzan kurege ne, idan aka yi la'akari da yadda suke a cunkushe guri guda, ga rashin tsafta, ga rashin abinci da ruwan sha mai kyau, ga uwa uba rashin muhalli da dai sauransu, kuma ta yaya za a samu damar kula da lafiya ta yadda ya kamata.
Sai Adamu Dufe Akuyam, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe a sansanin ƴan gudun hijira a wadata su da abinci da magunguna shi yafi don su samu kwanciyar hankali. Allah ya taimaka.
Alhaji Umar Gashuwa yace ga gaskiya gwamnatin Najeriya na iya kokarinta akan kulawa da lafiyar ƴan gudun hijira, sai dai rijiya ta bada ruwa guga ta hana.
Sai Haruna Bawa Hassan yace lalle ya kamata a kula da kiwon lafiyar ƴan gudun hijira, ta gina musu magewayi da kai musu magunguna akai-akai da kuma ƙwararrun likitoci.
Sai kuma kaɗan daga cikin sakonninmu na Twitter, zan fara da @gty mai dugu yace ya Allah ka kawo mana zaman lafiya kowanne ƴan gudun hijira su koma gidajensu.
Sai @Ibrahim Tsafatu yace ya kamata a sama wa ƴan gudun hijira tsaftatattun ruwan sha da muhalli da abinci don gudun tasirwar abin da ba a so ga lafiyarsu.
Adgarba Sabiola kuwa yace tabbas kula da lafiya wani babban muhimmin abu ne ga kowa, ba ma ƴan gudun hijira kadai ba.
Sai daga ƙarshe Adbarau Gambawan yace ya kamata ana baiwa ƴan gudun hijira kulawa ta musamman wajen bangaren lafiya, tunda wajen kwanciyar su da sauran muhallinsu akwai matsala. To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
To yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Ahmad Gana, ɗaya daga cikin ma'aikata a hukumar lafiya ta matakin farko daga jihar Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da shigowa.
Sannu dai.
Yawwa.
Yawwa, to Dr. Ahmad, da farko menene aikinka a wannan cibiya?
To ni ina zaman shugaba ne na wannan hukuma na kula da kiwon lafiya a matakin farko a jihar Gombe, wato wanda ake kira Primary Health Care Development Agency na Gombe.
To muna magana kamar yadda ka ji a cikin sakonni, mun tambayi mutane me suka sani game da waɗannan abubuwa na maganar lafiya matakin farko a musamman sansanonin ƴan gudun hijira, kuma na san a wuraren bangaren ku ba za ku rasa yin wani abu ko kuma sanin wani abu akai ba. Da farko me za ka ce mana akan batun?
Kwarai da gaske, alhamdulillah, kamar yadda ƴan uwa suka yi bayanai da yawa akan abubuwan da suka shafi kula da ƴan gudun hijira, alal hakika abubuwa ne wanda mun yi shi a baya, musamman lokacin da mu a nan jihar Gombe muka samu kam da aka bude lokacin da jama'a suka fito daga jihar Borno, Yobe da Adamawa. Bisa kuma sanina shi ne na farko dai abinda muka yi lokacin da aka buɗe wannan sansani shi ne mun buɗe ƙaramin asibiti a wannan sansani na kula da su masu gudun hijira. amfanin karamin asibitin nan kuma shine mun ajiye ma'aikata wanda an horar da su domin duk wanda ya zo su duba shi su tabbatar da cewa yana da koshin kiwon lafiya musamman ma mata da yara wanda ka san yawanci cikin su a galabaice kuma cikin ayyukan da aka sa shine su tabbatar wajen ɗan gudun hijiran nan suke kwanciya waje ne wanda akwai yalwacewa na yawan mutane a ɗakuna domin an san irin cututtuka da suke tare da idan aka samu cunkoso ko waje ka tsince ɗaki ba isasshen iska ko abin sanyaya ɗaki a wajen kuma sukan sa ido akan tsaftar wajen da waɗannan bayan Allah suke zaune da wajen da suke zagayawa wajen kama ruwa da wajen ba haya da kuma wajen dafa abinci da irin abincin da ake dafa mu kuma abubuwa da suka shafi na kawo magunguna kuma yin rigakafi ga yara domin mutane sun fito daga ƙauyukansu za ka samu yara musamman da suke ƙasa da shekaru 5 wasu sun fara rigakafi sun tsaya wasu ma ba a yi musu ba wasu ta su da wasu cututtuka wanda yakan samu a cikin jama'a da yawa duk waɗannan abubuwa ne da ake tsari a kansu a duk lokacin da aka samu irin wannan hali da muka samu kanmu musamman a nan arewa maso gabas to amma kasan da al'amura suke kamar yadda wani daga cikin masu bayani yake rijiya ta ba da ruwa
guga ta hana yawa shi ne dama tambayar da nake son makance ai ka ji wani sako
yawa aka samu irin waɗannan matsalolin na farko dai za ka samu matsala wajen da ka ce kana buƙatar kuɗi da za a gudanar da wannan ayyuka domin ba abubuwa ne wanda akan saka su a tsarin kasafin kuɗi a kowane shekara ba inda matsala ita ta taso ta gaggawa to yawanci gwamnatocin za ka samu akwai rashin isasshen kuɗaɗe a hannunsu kuma da muke aiki a cikin wannan tashin idan muka buƙaci kuɗin za a samu amma ba za a samu iya yadda ake bukata da zai biya bukatun al'umma gabaki ɗaya ba duk lokacin da ka samu irin wannan sai ka duba ka ga menene yake da muhimmanci a cikin abubuwan da ka zayyana za ka gudanar a wajen sai kasance to ka ba wa waɗannan abubuwan muhimmanci yawanci ka san in magunguna ne akwai irin magungunan da cututtukan da ka san a irin wannan haɗakar za a iya haɗuwa da ita cututtukan da suka yawa kamar ƙwayoyin cuta da ke tashi daga jikin wannan
kuma
jikin wannan abubuwan da ya shafi tari a mura ko zazzaɓin cizon sauro saboda yanayin wajen da ake zaune ko kuma a ciwo na amai da gudawa ko kuma saboda rashin tsaftar wajen zama ko kuma rashin tsaftar ruwa ko na bahaya da an shiga wajen ba haya an fito ba a wanke hannu ba saboda haka an ɗauki cuta kuma an yi an ce abinci wannan ya samu wacce ya kama sai ka ga abin ya zama matsala to yawanci in ka tashi za ka nemo magunguna kakan nemo magungunan da ka san za a buƙace su da wuri
na yau da kullum ne
to yanzu amma tambayar da nake son maka saboda lokaci misali wannan abubuwan da ake na matakin lafiya a matakin farko da sauransu a sansanonin yan gudun hijira a kamar misali ya zaka in aka ce ka bashi maki me zaka ce
to a kan dai ba za a kasa samun kashi 50 cikin 100 ba kaga ko ai ba a faɗi da baki ba domin nayi sama da yawa sai kasance kaman an yi son kai ne domin akwai matsaloli da yawa saboda ka san yadda gudun ne wajen sansanin gudun hijira yake waje ne na gaggawa ba waje ne na dindindin ba kamar ka je camp da suke kasashen turawa da kasashen da suka ci gaba za ka samu suna da wajaje da suke ajiye yan gudun hijira ko mafi yawanci za ka ga waje ne abu ya taso da gaggawa ke to a kawo mutane ko makaranta ne ko wani ɗaki ne haka ko kuma wasu rumfa a ajiye jama'a to sai ka ga tsarin yadda mutane za su zo su zauna a kai a
kai to amma yanzu a ƙarshe za ka iya misali mutane da suke su kuma sansanin yan gudun hijiran a takaice kana ga suna da tasu matsalar koko suna taimakawa wurin bada haɗin kai
mutane suna bada haɗin kai domin ai duk mutumin da yazo yake irin wannan sansani yana bukatan a taimaka masa to duk abin da yake ciki kai da kake kula da shi kai kake da haƙƙin ka taimaka masa da dukkan irin bukatun da yake da shi kuma kari ma ka ƙara kwantar masa da hankali domin ya bar gidansa ya bar mazaunansa ya bar sana'arsa wani ya rabu da iyalansa ya bai
wasu ba sun mutu
ka samu 10 bakwai cikin 10 za ka samu ba ka cikin cikin ya sayyacin su to kai da kake kula da su sai ka yi haƙuri kuma ka yi kokarin ka biya musu bukatu yadda ya kamata
to mun gode sosai da ka amma daga wannan bayani naka ya taimaka matuƙa mun ji daɗin sa Madalla, Allah ba mu alkhairi. So kin ji shi fa shi Dr. Ahmad yayi magana kuma inda yace yace kar a zurfafa kar a kuma yace akalla dai an cimma kaso 50 cikin 100. To da fatan gwamnatocin da suke jin mu za su ci gaba da dagewa da bada himma su kuma mutane su ci gaba da taimakawa koda ba gwamnati bane. To yanzu kan duka yanzu a madadin
Safinatu Sudengi.
Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da engineer mu ne yau Aiden Otuko sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau.